Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31 25 16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na boahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da yau ranar Laraba 20 ga watan Yuni shekarar 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Babaya ko Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu kan dokar kasafin kuɗi na wannan shekarar 2018. Haka kuma za mu ji cewa an shiga rana ta biyu a taron ƙasa da ƙasa na hafsoshin hukumomin leƙen asirin ƙasashen yankin Tafkin Chad da Abuja.
In Nigeria, significant results have been made in the fight against extremism.
A Nigeria, mun samu nasarar yakar masu tsaurin ra'ayi.
A jamhuriyar Niger kuma, wata kungiya ce mai zaman kanta ta shirya gasar tsafta a makarantu 275 a Maiduguri.
To shi wannan konkur da muka sa, kun san ita dai tsafta ita ce a gaban komi, dangance da lahiya da kyakkyawar rayuwa.
Sai kuma shirin himma ba ta gargo wanda Ladan Ibrahim Ayawa zai kawo mana, sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email. Amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Masu zanga-zanga a nan Amurka sun bayyana fushi da damuwarsu ga gwamnatin Trump akan shirinta na raba 'ya'yan bakin haure da iyayensu. Daruruwan masu zanga-zanga sun yi cincirindo a haramar ofishin ma'aikatar shige da fice a San Francisco a jiya Talata, suna ihu cewa a haɗa iyalai wuri guda. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangan ya bayyana matuƙar fushinsa akan shugaba Donald Trump yana rungume da tutar Amurka yana jawabi akan bakin haure a jiya Talata.
Can you imagine what these children are feeling? Can anybody even imagine what they're feeling? I just saw Trump hugging a flag.
Tace shin wani ya san halin da waɗannan ƙananan yaran ke ciki? Shin wane ne zai iya gane damuwar su? Tace dazu naga Trump rungume da tuta. Shin amsar shi kenan, ya rungume tuta, alhali kuwa waɗannan iyaye ba su iya su haɗu su rungumi iyayensu. Wannan mugun hali ne. Tace akwai miyagu kuma ba ta ƙaunar su. A nan Washington, Trump ya gamu da fushin waɗansu 'yan Democrat yayin da ya isa majalisar dokokin ƙasar a jiya Talata domin ya gana da wakilan 'yan Republican akan batun da ke wato neman hanyar warware wannan batu da ke neman zaman babban ƙalubala. Ya ce mun samu tattaunawa mai amfani. Waɗannan dokoki ne da aka karya su shekaru da dama, amma dai mun yi tattaunawa masu amfani. A hali da ake ciki kuma, Amurka ta sanar da ficewarta daga kwamitin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a hukumance, tana mai cewar kwamitin ba shi da wani tasiri. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wakiliyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley, ta faɗa wa manema labarai cewa kwamitin ya daɗe yana kare masu take haƙƙin bil'adama maimakon jan kunninsu, kana akwai rashin adalcin siyasa a cikin wannan kwamiti. Ta zargi kwamitin da nuna rashin adalci ga Isra'ila. Ta ce Amurka ta yi ƙoƙarin gyara al'amura a wannan kwamitin na kare haƙƙin bil'adama, amma abu ya ji tura. Ta ce idan aka kula da wakilan kwamitin, za a ga masu rashin mutunta haƙƙoƙin bil'adama, inda ta ambato ayyukan take haƙƙin bil'adama a Venezuela da China da Cuba da kuma demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo. Amma dai babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya gwammace Amurka ta ci gaba da zama memba a kwamitin na kare haƙƙin bil'adama. Wannan kwamiti yana taka muhimmiyar rawa wurin mutunta kare haƙƙin bil'adama a faɗin duniya. Wani hari da Taliban ta kai da safiyar yau Laraba a gabashin Afghanistan ya kashe mutane 30 a cikin rundunar gwamnati. Mummunan harin tun bayan da aka tsagaita bude wuta na wucin gadi domin gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah. Jami'an cikin gida sun ce mayakan sa kan Taliban sun kai harin ne a tungar rundunar gwamnati ta ANA a yankin Bala Murghab da ke cikin gundumar Badghis. labarin da ya haddasa rangama a wurin kuma an kashe mayaka na kowane bangare. Gwamnan gundumar Abdul Ghafur Malik Zai ya faɗa wa muryar Amurka an kashe sojoji 30 na rundunar ANA wanda suke kan hanyar su zuwa inda ake yakin yayin da mayakan Taliban suka musu kwantan bauna. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaro na Kabul ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan fadar ta yi sanadiyar mutuwar sojojin Afghanistan 13 kana wasu guda 8 suka ji rauni. Taliban ta kawo ƙarshen shirin ta na tsagaita wuta na kwanaki 3 ne a ranar Lahadi yayin da gwamnati ta ƙara lokaci zuwa mako guda a maimakon ya ƙare yau Laraba wato zuwa kwanaki 10. Wannan ne karin farko a cikin shekaru 17 da bangarori masu yaki da juna Afghanistan suka tsagaita wuta na dan lokaci. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bar birnin Beijing zuwa Pyongyang bayan ziyarar wuni biyu da ya kai a China, babban abokiyar hudun tattalin arziki da diplomasiyan gwamnatin ƙasarsa da take fama da talauci. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ce Kim ya gode wa shugaba Xi Jinping saboda taimakawa da yi wa taron koli mai cike da tarihi wanda Kim ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a Singapore a makon jiya. Kim ya ce Pyongyang da Beijing sun kulla wata sabuwar alaka da kuma kawance. Bayan ganawa da shugaba Xi, shugaban na Koriya ta Arewa ya ziyarci wani lambun fasahar noma da kuma cibiyar tsare ruwan sama kafin ya tashi zuwa ƙasarsa a yau Laraba. Shugaban Eritrea zai tura tawaga zuwa Habasha domin tattaunawa akan alƙawarin da Prime Minister Abiy Ahmed ya dauka na aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar shi da aka kulla shekara 2000. A amincewa da wanda aiwatar da wannan yarjejeniyar yana nufin Habasha ta amince ta sakarwa Eritrea yankin ta kana kuma ta mutunta hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a shekarar 2002 wanda ya baiwa Eritrea ikon rike yankin nan na Badme wanda ƙasashen biyu ke takaddama akai.
Baba ya ku makirki ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan kasafin kuɗin bana a yau Laraba, wanda hakan ne yasa nazanta da wakilin muryar Amurka dake Abuja, Madina Dauda.
Shugaba ya rattaba hannu a wannan kasafin kuɗi wanda ya zama shine kasafi mafi yawa a tarihin Najeriya, domin wannan kasafi ya kama trillion 9.1. Sabanin abin da shi shugaban ƙasa ya baiwa haddiyar majalisar ƙasa a bara. Tubara ya bada kasafin kuɗi na trillion 8.6 amma suka yi ƙarin biyan 500.
Wato shine aka kira cushe kenan?
Idan to ba za a iya cewa cushe ba, domin bayanan da shugaban kwamitin kasafin kuɗi ya mana mu manema labarai ya ce biliyan 500 ɗin da suka yi ƙari sun yi ƙari ne saboda a aiwatar da ayyuka da ake buƙata a ƙasa.
To Madina, wannan rattaba hannu da shugaban ƙasa, an ce shugabannin majalisar dokoki ba su halarci taron rattaba hannun ba, shin gaskiya ne?
A'a, ba gaskiya ba ne, domin ka san cewa shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki ba shi a ƙasa, ya tafi Rasha. Amma na san akwai mataimakin shugaban masu rinjaye Bala'idin na Allah ya halarci wannan taron na rattaba hannu, saboda haka ba za a iya cewa ɗan majalisa ba su halarci wajen rattaba hannun nan ba.
An rattaba hannun wannan kasafi wata shida, wato an raba shekara a biyu. Wani tasiri wannan abu zai yi, tunda an riga an kai rabin shekara, kamata a ce an riga an sa an rattaba hannu a farkon shekara ba wai a tsakiyar shekara ba?
To abin da ya faru a baya, Sarfilu, shine kasafin kuɗin bara a lokacin da shugaban ƙasa ya gabatar da wannan na bana ɗin ba a yi aiki da ya kai kashi 20% ba, saboda haka sai gaba ɗaya aka amince cewan za a ci gaba da amfani da kasafin kuɗin bara wato na shekara 2017 har zuwa watan 5 na bana. Saboda haka a wannan watan 6 da ya sa hannu a wannan kasafin kuɗi ya sa a daidai, saboda ai an gama amfani da kasafin kuɗin bara zuwa watan 5 watan da ya gabata kenan to wannan wata sabon kasafi zai fara aiki
to Madina a gaggauce wani tasiri ke ganin wannan kasafi na wannan shekara da aka ya sa hannu zai
to duk da cewa a lokacin da shugaban kasa yake tattaba hannu a wannan kasafin ya nuna rashin jin dadin sa akan waɗannan canje-canje da majalisa ta yi amma duk da haka wannan kasafin zai tasiri domin kamar yadda ne maka bayani da farko ba a taba kasafin kuɗi ne tsoka irin wannan ba
to Madina za mu saka ido akan wannan kasafi mu ga yanda zai tasiri ga al'ummar Najeriya to mun gode kwarai da gaske
mun gode kwarai ni ma ina godiya sosai
to a yau ne taron ake wato taron kasa da kasa na hafsoshin hukumomin likin asirin rundunar kasashen yankin tafkin Chad ke shiga rana ta biyu inda babban hafsar rundunar sojojin Najeriya ya dauki lokaci mai tsawo yana jawabi kan ta'addancin Boko Haram daga zauren taron a Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina
The role of intelligence in restoring peace in the Chad region
babban hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan General Abayomi Gabriel Olonishakin ke jawabi a ci gaba da taron manyan hafsoshin hukumomin legan asiri na rundunonin sojojin kasashen yankin tafkin Chad da ake yi da haɗin gwiwar rundunar sojin Amurka dake Africa wato AFRICOM dake gudana a halin yanzu a nan Abuja yana mai cewa rawar da bayanan sirri zai taka wajen samar da zaman lafiya a yankin tafkin Chad ba zai misaltu ba tabbatar da tsaro ba zai zamanto ɗaya-ɗayan aiki ne kasa ɗaya tilo ba don haka akwai buƙatar musayar bayanan sirri da aiki tare tsakanin kasashe ciyoyi da ma nahiyoyi daban-daban don haka ta cimma ruwa a don haka ina da yakinin waɗannan hazikan hafsoshin da ke halartar wannan taro a halin yanzu za su lalubo hanyar samar da kwanciyar hankali a yankin na tafkin Chad shugaban sojojin Najeriya kazalika ya kuma buga misali da yadda suka tunkari 'yan ta'adda na Boko Haram
in Nigeria significant results have been made in the fight against extremism
a Nigeria mun samu nasarar yakar masu tsatsauran ra'ayi bayan da muka yi wa rundunar sojojin mu garan Bawul da hakan ya sa muka matsakaimi wajen yakar Boko Haram rundunar da kaurin kasashen tafkin Chad na gudanar da aikin operation Amnifakat yayin da mu a Nigeria muka kaddamar da aikin operation Last Hold duk dai a kokarin mu na kawo karshen mayakan na Boko Haram
multinational joint task force is currently conducting operation Amnifakat while Nigerian operation Last Hold is ongoing
Aliko Yar Rashid Harun wani tsohon jami'i ne a hukumar likin asirin sojojin Najeriya
in ka duba akwai matsalolin adda da suke faruwa ba ma a Najeriya kawai ko kuma ba ma tafkin Chad kawai ba amma in ka duba ai yanzu da 'yan ta'addan Najeriya wato wanda ake kira 'yan Boko Haram din nan suna nan wannan tafkin Chad nan suke zama abin da ake faɗa suke samun safe haven kenan saboda haka ya kamata taron kuma ya kamata duk abin da ake nema ga yaki da 'yan ta'adda bayanan sirri shine ya kamata a yi saboda tattara wannan bayanan tsaro din
ana dai ci gaba da wannan taro a halin yanzu Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wai ga dikin mutuwa mai ban tsaro sai soja wai dikin mutuwa mai
to a gaida Hassan Mai na kaina wata kungiya mai zaman kanta da ake kira ASEC mun gane mai fafutukar inganta harkar ilimi ta miƙa wasu kyaututtuka ga makarantun da suka lashe gasar tsafta ta shirya a jami'a da magarantar jamhuriyar Niger wato da tallafin kungiyar tarayyar Turai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Tamar Abari
a wani mataki na zaburar da malamai da dalibai game da harkar tsafta a makarantu kungiya mai zaman kanta ASEC mun gane mai fafutukar inganta harkar ilimi ta fasahar garin Val-de-Mar ta kasar Faransa tare da tallafin tarayyar Turai ta shirya wata gasar tsaftace makarantu 277 na garin da magaran an gudanar da bincike a makarantun da aka tsaida bayan tankaɗe da rairayi Sani Rufa'i na daga kwamitin da ya binciken
bincike guda biyu aka yi na fari ya kumshi dukkan lakwal guda 277 wanda suke cikin garin da magaran aka je aka zo kuma aka rarrike aka ɗauki ekol guda 68 ta ɗaya alƙalama guda 21 na zahiri wanda kowa ya je iya ya gani wannan alƙalaman sun shahi kamar ɓangarori guda biyar na tsafta na farko shi ne amfani da salga da yara suke alkol da kuma kula da salga na biyu shi ne wanke hannu da sabuli na uku shi ne ruwan sha da yadda ake adana shi na hudu shi ne sharar lakol da kautar da wata da ruwa gurbataccen ruwa na biyar kuma shine tsafta wanda ta shahi abinci da masu abinci suke kama yara lakol suna sai da musu.
Hajiya Amina Dauda ita ce shugabar kungiyar ASEC mun gane a nan jihar da magara ta bayyana dalilansu na shirye wannan gasar a makarantun.
To shi wannan konkur da muka sa kun san ita dai tsafta ita ce a gaban komi dangance da lahiya da kyakkyawar rayuwa kenan shine dan saboda yara su dauki tarbiyya ta tsafta mu shina ma su ba kiyaye mahallin wannan da tsafta muhimmanci shine wannan proshen duka yayi aiki a ciki to shi gurin da muke so mutum ma tsaftace mahalli kiwon lahiya ita shi kin son tsafta ita ce a gaba cikin lahiya kuma yau abun wannan haduwar ta zo daidai da zama a cikin yanayin zandar sabuwa muke zandar sabuwa kuma yana kiran tsafta.
Makarantun da suka ci gasar sun hada da Joriel Hoda tai na daya, dan tsofo tai na biyu, makarantar Unwala Bilang tai na uku. Kadai shugabannin makarantun suna nuna farin cikin su.
Eh Mamman Lawulisile to don ka nini director na Ecole Joriel. Gaskiya ina matukan mai jin dadi fi sabidin lahi fiske ai ka san dai sa'a ce a ce cikin dubunnan mutane a ce kai ka fito ba mun bari ba ma wani zai huce mu insha Allah ko saboda zan mu ci gaba wani ai kamar an kura zaman ne kuma mun ji dadi birman da asaka mun gane ta tana da birman irin wannan abun.
Abdurrahman Sadi kenan shugaba na makaranta Malam Dan Tsoho Franco Arab. Wannan kamar wata allura ce suka mumu insha Allah kuma sai abin da ya ci gaba musamman kuma ga kayan aiki suka bada yanzu ba wasa tsafta ita ce lahiya kenan a kiyaye lahiya shi ne a ce an koma ana neman magani kenan duk idan za mu yi kamar yadda ake dan kwatantawa za mu ga cututtuka da yawa sun ragu.
Na labari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar Abari. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma yanzu agogon muna cewa karfe 11 da minti kusan 18 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Imma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai ma saware na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakwar ta mu ke muna bayanin yadda take hada abincin da take sayarwa a birnin Boston a jihar Massachusetts da kuma mu'amalarta da kwastomominta yau ko bakwar namu za ta fara ne da yi muna bayanin yadda ta samu shago da kuma yadda suke ji da biyan haraji har ma da mawa zuwa duba tsaftar abincin da take sayarwa. Yawa Cecilia da yake ce a gida yake dafa abin wannan abincin domin masu biki iri daban-daban faɗa mana yadda dahuwa daga gida ya koma a shago.
Da nake ina kan yi a gida ba ina nan na kan tara ina dan kan tara kuɗi daga nan ina tara kuɗi a gefe amma kuma kafin ma in bude shagon a gurin da nake aiki as a receptionist da safe kenan ina zuwa aiki da safe kamar karfe 7 zuwa karfe 4 akwai wani da irin lokacin cin abinci lokacin break dai kawai irin kamar na dafa jollof rice da plantain ina nan na ci kenan a lunch room namu sai shi yazo wani dan Colombia sai ya ce a ina na samu abinci ne shi na ce ai ni da kaina na dafa so sai ya biya ce wai idan na iya dafuwa haka yaya bana da shago so sai na bi na fara explain mishi na ce to dalilin da bana da shago kudi bai ishe ni ba kuma idan ka je bank ma da kyar most especially kamar in ka je banki ka ce kana so ka bude restaurant ne gurin cin abinci
ba su da kwarin gwiwa su baka
haka so shi ya biya ce to in abun haka ne bara mu idan ina so za mu iya fara business tare da shi sai na ce mishi to ba wai damuwa so daga gurin shi ne ni na fara so na ce mishi to gashi fa abubuwan da ya kamata a bukata su applications da yawan da ya kamata mu yi sai mun bi muka je muka filling applications din sai kuma akwai wani shagon da dama ainihin shi restaurant ne amma kuma Thai food so su suna so su sayar sai mun bi muka je muka ce to muna son wannan restaurant din so aka yi komai transaction din da an hada da the lawyer aka transferin mana zuwa zuwa sunan mu so daga nan mun zo muka introducing abincin Nigeria da alale the meat pie the jollof rice da su sauran abubuwan da mun saba
to har yanzu kuna tare da shi wannan dan Colombian kenan
so she ba wannan tare da shi so da da komai da komai ya biya pick up sai ya biya ce to kudin da shi ya sa da aka fara idan ina so zai iya bar mun komai da komai sai shi kuma shi zai abin da sai biya fita ta tun haka muka bi muka rabu so na miyar mishi da kudin da ya bayar a farkon yin business
kudin haraji da kudin kaida bai saki kasa guyo ba
yeah kudin yana nan babba amma kuma su applications mutan da ya kamata ka bidding kaman a nan America suna da doka so idan ka bi dokan kan da suka ce maka ka kawo wannan kaje ka kawo ka dawo kuma da next suka ce maka to ga wannan muke bukata kaje ka kawo haka kana nan kana bin dokan su kan da suka sa shi ba za su hana ka su licenses din ba so the moment in kai shiri kana so ka je ka bude shago idan akwai kudin da zaka fara din that's very good and then kuma sai kawai ka bi dokan su kana bin dokokin da suka sa din ba wanda zai iya hana ka ba kaman Nigerian da naji idan na ce na son koma Nigeria za ce eh zaki iya zuwa ai ba wannan dokan ba wancan dokan so dokan anan yayi yawa because don dalilin kowane shekara za a zo a duba su licensing a ganwai kari newin nasu so ba suna baka doka kawai ka je ka bude haka ba suna dawowa
sannan wani abu kuma da zan so masu aro na san za su sani shine na san lokaci za su rika zuwa suna duba su ga ya tsaftan wurin yake
akwai su da yawa sun fi na Nigeria ai kuma wannan idan za su zo ba za su giya maka ba kai dai kawai kana nan za su shigo
to
za su shigo don su gan ko abubuwan kan da na farkon da ka explain musu ga abubuwan da kake so kai so suna so kana nan kana bin wayenan abubuwan da ka giya musu so kana nan daidai kana bude shagon ka ba za su giya maka ba wai gashi ranan da zamu zo su dai kawai za su bi ka baya don su zo su gan wai kana yin komai da kyau yanda kace kuma business na set da abinci ne ba sa son wani yayi ciwo don wani yayi ciwo za ki kira a reporting ne a dawo a ce to gashi fa wannan ya ci abinci a shagon ka kuma gashi fa abin da ya faru da shi iya ga abin da ya faru da shi a fara bincikewa either zancen safta da ci ko kuma menene so kai karan kanka mai shagon ya kamata ka bi duk abubuwan da suka ce maka gashi fa ka yi kuma ka maintaining temperature zancen safta ko customers ma idan sun zo cin abinci ya kamata su zo su gan gurin yana da safta muna yin komai da komai da ya bukata mu yi so that idan su inspectors din sun zo za su zo su duba abubuwan da suke bukata in akwai wani damuwa za su ce to gashi fa ba za su pass ba za su baka makowai ka ci ba za su ce maka fa ka fail ka je ka gyara wannan abun tukuna idan ka je ka gyara sai su baka paper za ka sign in su ce to za su dawo a sati biyu don su bincike su gan wai da gaske ka gyara ba wai dai kawai ka bude baki ka ce ka gyara ba
to kenan suna zuwa ba tare da sai sun ga duk sanda so ga dama kawai za su fado cikin shago abinci
na abinci duk lokacin da suka damu suka so za su bi su zo kawai mu masu shago ma mun sani okay to suna zuwa so biyu a shekara daya amma dai ba za su kiya maka yaushe bane za su zo kai mu dai kawai ya kamata mu zauna da shiri za ka gansu sun bullo sai kuma can karshen shekara kuma haka za su zake su dawo kuma su duba abubuwan da ya suke nema.
To Cecilia da ta nan a cikin shiri na gaba na karshe kin ci gaba da yi mana bayani. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na karshe domin jin yadda tattaunawar tamu ta kasance da bakwar tamu Cecilia Dama yanzu a madadin ita bakwar tamu Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To madalla a gaida Ladan yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo wasu daga cikin sakonnin da ku masu waro ke turo mana ta hanyar email.
sako mu na farko a yau ya fito ne daga Halima da Hasiya da Fatima Buba mai gora gashuwa inda suka ce yau rana ce ta ƴan gudun hijira a duniya amma a Najeriya suna fuskantar kalubalen rayuwa musamman ma a bangaren fyaɗe wanda hakan ya dace hukumomi su dauki gagarumin mataki akan hakan amma suna nuna halin ko oho dan haka muke bada shawara a sa ido sosai duk wanda aka kama shi da laifin fyaɗe a yi mashi hukunci sosai sai sako mu na gaba inda ya fito daga Hajiya Gambo mamman Gusau Zaria inda tace ina jajantawa ƴan kasuwa sakamakon wani gobara da ta barke a babbar kasuwar garin Azzare a jihar Bauchi Allah ya kare sai aukuwar haran sai kuma sako mu na gaba inda ya fito daga Aminu Adamu mallan jihar Jigawa da mallan Rulwanu Sa'idu jihar Zam inda suka ce assalamu alaikum muryan Amurka fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku dan Allah ku ba mu dama mu yi tsokaci akan kasafin kudin kasar mu da yau shugaba Muhammadu Buhari zai sa hannu muna fatan talakawan kasar mu za su gani a ƙasa ba wai su ji a media ba sai kuma sako na gaba inda shi mai fito daga Alhaji Mala Yusuf jihar Yobe inda yace assalamu alaikum BOA Hausa Allah ya sa sanya hannu a kasafin kudin mu na bana da shugaba Muhammadu Buhari zai yi ya kawo mana ci gaba masu amfani da kuma ayyuka na alheri a kasar mu Najeriya baki daya Sai kuma sakon mu na gaba inda wasikar hadin gwiwa ce daga Yahaya don na Azare da Prince Sasi ibn Abdullah Azare inda suka ce ya Allah muna roƙonka domin albarkacin sunayenka ka kawo al'ummar jihar Zamfara ƙarshen wannan hare-haren na ƴan bindiga da kuma yakin da ya ƙi cinyewa sai kuma sako na gaba inda ya fito daga Abubakar Kawu Girgire sabon garko matasan jihar Yobe inda yace assalamu alaikum BOA Hausa Allah ya sa aika jirgin sama mai saukar ungulu zuwa jihar Zamfara da rundunar sojojin Najeriya ta yi ya taimaka wajen kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankulan. Sai sako mu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Mallam Hussein Dangote angon Aisha Baban Humaira daga jihar Yobe inda yace Salam BOA Hausa dan Allah ku bani dama na yi yabo tare da jinjina ga ma'aikatan BOA Hausa mazan su da matan su akan irin damar da kuke bamu domin tofa albarkacin barin mu a duk shirye-shiryen ku. Don haka babu abin da zamu ce muku sai fatan Allah ya ƙara ɗaukaka tashar taku da ma Allah ya ƙara wa aikatan ku haƙuri da basira.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice.
Masu zanga-zanga a Amurka sun bayyana fushi da damuwar su ga gwamnatin Trump akan shirinta na raba 'ya'yan bakin haure da iyayensu. Daruruwan masu zanga-zanga sun cinci rindo a harabar ofishin ma'aikatar shige da fice a San Francisco a jiya Talata suna ihu cewa a haɗa iyalai wuri guda. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangan ta bayyana matuƙar fushinta a kan shugaba Donald Trump tana rungume da tutar Amurka tana jawabi a kan bakin hauren a jiya Talata. A hali da ake ciki kuma Amurka ta sanar da ficewarta daga kwamitin kare haƙƙin bala'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a hukumance. Tana mai cewar kwamitin ba shi da wani tasiri a yanzu. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da wakiliyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta faɗa wa manema labaran cewa kwamitin ya daɗe yana kare masu take haƙƙin bal'adama maimakon ya ja kunninsu kana kuma akwai rashin adalcin siyasa a cikin kwamitin.
To madalla masu sauraro anan miki ga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
baba ya kuma kiri
da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Leather Discretion wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Shif Sisk ni sarfi da Hashim Gumal ke cewa a huta lafiya amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Daula na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.